المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم مدساك أدواء أتكين شرم منا قوم الشاهد دامك يقباتر وواتو شرم من درس برفاجر أكيدا إذن بأمان تابع درس دي قباتا من قباتا ودكراتوني أكن صفوفين دسك زمو دولي munisan ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi wa'annan sufofin mustahilai ne bazai yi hankali ya hararo sai ya yarda a ce ga ubangiji amma kuma ya sifantu da su ba. Mun fara daga sifa ta farko cikin sufofi guda 13 inda muka tsaya a ƙarshe a sifa ta 5, muka ce insha Allah a darasi na gaba za mu tsaya a sifa ta 6 mu yi karatun mu bi iznillah. Babu shakka ma littafin da muke karantawa shine littafin Sheikh Malami Muhammad Alish Al-Maliki mai taken Taqribul Aqa'id As-Sunniyyati bil Adillati Al-Qur'aniyya. Shi yana cewa as-sifatu as-sadisah min as-sifat al-mustahilatu 'alayhi ta'ala kaunuhu murakkabu az-zati bi haythu yaqbalu al-inqisama tulan aw ardan aw umkan wa wujudu zatin nadhira zati. Sifa ta 6 a cikin sufofin da hankali ba zai iya amsan a danganta mu mahalicci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba, shine a ce Ubangiji wani zati ne wanda yake an har hada wasu abubuwa ne, an rakaba wani abu ne akan wani abu ya samar da Ubangiji, ma'ana an samar da wasu part na al'amar na abubuwa sannan su ne suka samar da wato Ubangiji, to zatin Ubangiji wannan kam abu ne wanda hankali ba zai iya dauka ba, saboda da zai zama na wannan part din su ne suke da tasiri ko kuma suke da alhakin samar da Ubangiji. Kamar misali, mun san cewa babu wani abu da kake gani cikin kayayyakin halittu face yana da wasu abubuwa ne suka hadu suka yi shi, abubuwan da suka hada suka yi shi din nan babu shakka sun fi karbin da babu su ba za a yi shi. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba haka bane, ba zai taba yiwa a suranta irin wannan sifa tare da Ubangiji ba, domin haka yana nufin cewa yana bukatan wani kenan wanda zai yi masa tasiri ko kuma wani wanda zai ki da wata bukata a gurinsa. To ko idan kuma wannan aka ce zati ya zama na yana da irin wannan sifa na tarkibi na har hada wasu abubuwa su samar da shi, to kuwa haka zai zama na wannan zatin yana karban a iya raba shi ko a raba shi ta hanyar bangaren shi tsawo a ce daga wuri kaza zuwa kaza, ko kuma a ce ta wurin fadin sa ko kuma ta wurin zurfi da abubuwan da wannan zatin yake da shi. Duk Ubangiji subhanahu wataala ba shi da waɗannan wato sufofi waɗanda suke dukansu suna nuni ne akan na ƙasa da koma baya. Haka ma subhanahu wa ta'ala babu wani zati da yayi kama da shi, walam yakul lahu kufuwan ahad, babu wani zati da za a ce yayi kama da zatin Allah madaukakin sarki, saboda dukkan sauran zawat ne murakkaba, an rakaba su ne akan wani tsari wanda Ubangiji ne shine ya san yanda ya rakaba su akai. وتعدد حياته بان يكون حيره حياتان فاكثر, كما بذا اتي رايوarsa tana da ta'addud, bamana an ce ta'addud ma'ana ya zama wani abu mai yawa wanda yake sama da daya, a ce ga wani ko daya ko biyu ko sama da biyu. To bazai ce rayuwar Allah madaukakin sarki kamar yadda muka tabbatar da sifatul hayati lahu subhanahu wa ta'ala, a ce rayuwarsa kala biyu ne ko uku ko hudu. Haka wata'addud ilmihi bi'an yakuna lahu ilmani aw akthar, a ce ilimin sa shi ma daya ne ko biyu, wannan da abu ne wanda hankali ba zai dauka ba. Wa ta'addudu iradatihi bi an yakunu lahu iradatani aw akthar, shi ma a ce iradan Ubangiji gashi nan muta'addid ne, a je yani abubuwa ne wanda suke da yawa daga biyu zuwa sama, to shi ma abu ne wanda hankali ba zai dauka ba. Wa ta'addudu qudratihi bi an yakunu lahu qudratani aw akthar, ko a ce kudurarsa ikon da yake da shi shi ma hawa biyu ne ko uku ko hudu ko sama da haka duk abu ne wanda hankali ba zai iya dauka ba وتعدد سمعه بأن يكون له سمعان أو أكثر وأتي جن سمع أي ينادى تعدد سبودا أبو دك أبو مركبي وندي كده أجزاء ده سوكا حد سوكا يشي وذاك سامو ينادى إيرون وند أرون كم أبو سبحانه وتعالى بحكا بني حكا بحكا بني أورين واتو غننسا ده أورون ما غننسا سبحانه وتعالى babu wani wanda yake da sifa irin ta sa subhanahu wataala dan haka wannan sifa ce mai matukar muhimmanci sannan wa ta'thiru shay'in ghayruhu wa ta'thiru shay'in ghayruhu ta'ala fi shay'in min al-ashya'i bi tab'ihi aw bi quwwatin maj'ulatin bihi mustaqillan anhu aw mu'inan aw musa'idan lahu ta'ala haka nan ma babu wani abu wanda ba ubangiji ba da yake da tasiri a karan kanshi yani a ce dabi'an wannan abin yana da tasiri ga shi yana da tasiri wannan da an yi kaza yana yin kaza a karan kanshi ko kuma akwai wata wani iko da ubangiji ya halitta tare da shi dan haka yanzu ya zama mai cin gashin kansa shi yake yin wannan abin da farko muka ce ba mai tasiri a karan kanshi ba kuma mai tasiri saboda wata wani iko da ubangiji ya bashi yace ya mallaki wannan abin mustaqilli akan ubangiji baya tare baya bukatun ubangiji ya riga ya mallaka babu wannan babu wani mutumi da ko kuma wata halitta da ubangiji yake da bukata zuwa gare ta babu shakka wannan sifa shine adamu ta'thir bil quwwati aw bil tab'i yana ɗaya daga cikin mahak wanda ya zama wajibi a tsaya domin a yi jawabi mai yawa a kai saboda a fahimta da kyau misalai ne malam ya kawo su da yawa waɗanda suke nuna wasu abubuwa da mutane suka saba gani yau da kullum kuma waɗannan abubuwan da mutane suka saba gani yau da kullum ya haifar musu da wani tsari na har wasu suna itikadin cewa wannan abun da suka saba gani yau da kullum ai tasirin ma yana zuwa musu ne kamar misali yace walaysatun naru muhriqatin bi tab'iha wala bi quwwatin mahluqatin fiha wa innama al-khaliqu lil-ihraqi Allahu ta'ala inda khalqihi an-nar ma'ana wuta da muke gani wanda dan adam saboda yau da gobe ya ga cewa da an ga wuta to in an sa hannu akwai kuna a cikin wuta to ya sani cewa wannan wani tsari ne kawai ubangiji ya sabar maka yau da gobe saboda sunnar rayuwa amma wuta ba ita take da kuna ba idan ubangiji ya ga dama zai halicci kuna ba tare da wuta ba ko kuma ya halicci tan ba tare da kuna ba walau sha'a khalaqan nara wa lam yakhluq al-ikhraq kama fa'ala bi halilihi ibrahim kamar yanda ya faru da annabi ibrahim an hura wuta ba ni da wuta ba dan in ya ajefa shi to sai ubangiji bai sanya kunan a ciki ba bai halicci kunar ba dan ba ta kona shi ba subhanahu wataala to kaga wannan yana nuna maka cewa wutar ba ita ce take mallakan kunan ba tasirin daga ubangiji ne ba daga karan kanta ba ba kuma an bata wani permission ne na in ta ga dama ta kona ko kuma ta ga dama ka ta kona ba ko kuma ci tana da wani iko na duk wanda ya kusance ta sai ya kone ba haka bane ubangiji ne yake yin ikon sa a lokacin da yake so ya dai sabar maka yau ka ga wuta ka ga kuna saboda sunna ce ta rayuwa ta tafi a haka dan haka subhanahu wataala yayin shehi bai tsaya ba ya sake kawo mana wani misali walaysal ma'ul baridu murawiyan bi tab'ihi haka ruwa mai sanyi baya gusar da kishi a karan kansa wala bi quwwatin mahluqatin fi haka kuma da wata halitta wani karfi da ubangiji subhanahu wataala ya bashi a karan kansa baya yi baya haka wa innama al-khaliqu lir-rayy Allahu ta'ala inda shurbil ma'i labihi ubangiji ne shine yake halittar kishin a lokacin da ka sha ruwa ba wai kishin ne ba shan ruwan ne yake gusar da kishin ba wa in sha'a الله تعالى خلق الري بلا ماء idan ubangiji ya so sai ya halicci koshi da ruwa din kishin ya tafi ba tare da ruwa ba wa in khalaqa al-atsha ash-shadida ma'a shurbil ma' kuma ya halitta ma mutum ya ta jin ya ji cewa ya sha ruwan amma kishin na ne ya ce wannan ai na shasha bai kashe kishin ba kamar yadda yake faruwa da marasa lafiya da yawa ubangiji ne ya ga dama bai sa ba haka walaysa almalbusu satiran au dafi'an kamar haka tufafi da kake sawa baya baka sanyi ko zafi ko ya suturce ka ubangiji ne yake halittan wannan abin a cikin wannan lokacin haka ma abincin da kake ci ba shi ke kosar da kai ba ubangiji ne yake halittan kosarwa a lokacin da kake cin wannan abincin haka ma wukar da kake yanka da ita ba ita ce take yankawar ba ubangiji ne yake halittan yanka din a lokacin da kake amfani da wuka dan haka haka ma wannan tiraku da kuma rufi da kake gani ba su ne suke dauke da gini ba da gida ba ubangiji ne yake yi in baka lura ba ma baka ganin sararin samaniya wanda gashi nan ba bi ghairi amadin tarawnaha ubangiji ne subhanahu wata'ala yayi masararin samaniya ina kuma ga gida dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ne yake rike da gidan yake rike da wato yake rike da gidan ma dan haka idan baka lura da kyau ba to zaka iya ba waɗannan tasiri waɗanda kuma ba tasirin su bane dan haka duk wanda ya itikadin ghair cewa ga wani abu da yake da tasiri a ɗabi'ar sa kawai baya buƙatar ubangiji ko kuma da ƙarfi ko wata halitta da ubangiji ya bashi ya zama ne ya zama mustaqilli a karan kanshi to wannan kan fita daga musulunci ne idan kuma ya imanin cewa akwai karfin ubangiji ne ya bashi karfin amma ya zama mustaqilli wannan an ce shi kuma nau'i ne na fasikanci wanda bai kai kafirci ba dan haka Allah subhanahu wata'ala shine mai tasiri a cikin komai malamai suka ce duk mutumin da ya itikadin cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci waɗannan abubuwa amma akwai sababi da ya haɗe su na cewa dole in an samu wuta a samu kuna kamar sababi ne aka ce wannan zai iya kaiwa zuwa ga wato inkarin mu'ujizozi da inkarin karama na waliyai da inkarin wato abubuwa da yawa waɗanda kuma suke fitar da mutum daga ainihin karantar wannan addini inda mutum yana son ya samu salama akan imaninsa to shine dole ne ya yi itikadi da cewa waɗannan abubuwa wasu abubuwa ne da ubangiji ya sanya su domin su zamo alamu na wasu lokuta wanda a lokacin da suke faruwa ne ubangiji subhanahu wata'ala yake halittar su ba su da tasiri a karan kansu wannan sifa dai ita ce sifar da take kishiya ce ta wahdaniyya na Allah subhanahu wata'ala tunda mun tabbatar da cewa Allah shi ɗaya ne kuma shi ne mai tasiri kuma shi ne mai yi to babu shakka babu wani abu wanda zai iya sa hankali ya dauki cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya bar wani yanda yake da tasiri la Allah shine wahidun ahad wanda fardun samad baya buƙatan wani wanda zai buƙata daga gare shi ko kuma wani tasiri da zai fito daga wani wanda ba daga Allah madaukakin sarki ba dalilan da suke tabbatar da haka su ne dalilan da muka kawo a lokacin da muke tabbatar da wajibcin a tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sifan wahdaniyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu dace a wannan darasi na sifan nan ta dan jamu da yawa muna fata insha Allah a darasi na gaba za mu kawo bayani akan sauran su kofin baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.